This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Niger za a iya jima ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko dalol ko kuma niya. Akan internet a saka voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Sunana Bello Habib Gradanci, ina tare ne da Maryam Dauda, muna fata kuna lafiya. Yau Alhamis 30 ga watan Afrilu. Kafin mun isa, Maryam za ta fara mana da kanun labarai.
A yau Alhamis, jami'an tsaro sun faɗi cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyyar girgizar ƙasa da ta faru ranar Asabar din da ta gabata a Nepal ya ƙaru zuwa mutane 5,500. A yau Alhamis kuma wata kotu ta yankewa wasu maza su 10 hukuncin ɗaurin shekaru 25 kowannensu a gidan kaso dangane da harbin Malala Yousafzai. Yayin da lamura suka fara komawa kamar yadda suke a birnin Baltimore daga zanga-zangar da aka yi kan mutuwar wani matashi, jami'an tsaro na ci gaba da kwantawa jama'a da hankali.
To madalla kan labaran kenan. Sojojin Najeriya fa sun ce sun ƙara ceto wasu mata da yara daga dajin Sambisa.
Dan aka ce an samu wata galaba ko kuma an ci nasara a wata bangare musamman sojoji, sai aka kuma labari ya canja kama.
Za mu kawo muku wannan labari da ƙarin bayani. Sannan wai me ke faruwa ne a jamhuriyar Nijar game da cutar sankarau?
A duniya gaba ɗaya ana neman magunguna, ana neman a yi ma al'umma shaushawa ba maganin.
Shi ma za ku ji halin da ake ciki da ma wasu labaran, sannan jin mai za ta kawo shirin sai bango ya tsage. Amma bari mu fara da cikakkun labaran duniya.
Da fatan kun wani lafiya ga labaran. A yau Alhamis, jami'an tsaro sun faɗi cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyyar girgizar ƙasa da ta faru ranar Asabar ɗin da ta gabata a Nepal ya ƙaru zuwa 5,500, yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da tono baruguzan gine-ginen da suka rushe kuma ƙungiyoyin agaji suna ƙoƙarin ganin sun ba waɗanda suka tsira taimakon da suke buƙata. Masu aikin ceto a babban birnin Kathmandu sun tono wani matashi daga baruguzan wani gini kwana 5 bayan da girgizar ƙasar mai ƙarfin awo 7.8 ta ritsa da shi a ciki. Dandazon mutanen da ke tsaye a wajen sun yi ta murna yayin da ma'aikatan agajin suka gungura matashin kan ɗan keken ɗaukar marasa lafiya zuwa wata motarsu. Wakilin muryar Amurka Steve Harmon ya ziyarci ƙauyen Majigawan, inda ya ce mutanen na fama da matsalar lalacewar matsugunansu tare da hasarar dabbobinsu. Mr. Steve ya kuma ce mutanen ba su samun taimako yadda ya kamata.
Jama'a, yau Alhamis ne wata kotu ta yankewa wasu maza 10 hukuncin ɗaurin shekaru 25 kowannensu a gidan kaso saboda harbin Malala Yousafzai wadda ta samu lambar yabo ta Nobel a shekara ta 2012. Babu wanda ya harba a cikin waɗannan maza da aka yanke wannan hukunci, amma dai suna da hannu a harin da aka kai mata. Ana kyautata zaton wanda ya harba fa ya tsere ma ya tsallaka iyaka zuwa can ƙasar Afghanistan. Mayakan Taliban sun auna Malala ne saboda irin rawar da take takawa wajen yin shela akan muhimmancin ilimin mata. Malala da ƴar yankin Kwalazaban Swat ne na arewa maso yammacin ƙasar Pakistan, inda aka harbe ta akai yayin da take cikin motar zuwa makaranta. Kuma wannan harbi da ya raunata wasu mata su matare da suke wajen. To biyo bayan harbin ne fa aka garza da ita Malala ƙasar Burtaniya, inda aka yi mata jinya kuma ta ci gaba da karatunta a can tare da ci gaba da fafutukar da take yi akan muhimmancin ilimin mata. A shekarar ta gabata ne fa a lokacin da take shekaru 15, Malala ta samu lambar yabo kuma ta zama matashiya ta farko mai karancin shekaru ta samu irin wannan lamba.
Labaran duniya kuke saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yayin da lamura suka fara komawa kamar yadda suke a birnin Baltimore daga zanga-zangar da aka yi akan mutuwar wani matashi baƙar fata a lokacin da yake hannun 'yan sanda, jami'an tsaro na ƙoƙarin su kwantar da hankalin jama'a akan lokacin da za a bayyana musu sakamakon binciken da ake yi. Gobe jama'a, in Allah ya kai mu, za a kammala binciken da ake yi game da mutuwar matashin ɗan shekaru 25 mai suna Fred Gray, wanda ya mutu ranar 19 ga watan nan na Afrilu bayan da ya samu mummunan rauni a bayansa. Za a tura sakamakon binciken zuwa ofishin babban lauyan jihar, wanda zai yanke shawarar ko za a tuhumi 'yan sanda 6 da ke da hannu a wannan lamarin. Shugabar Majalisar Gudanarwar Birnin Baltimore, Stephanie Rollins Blake, da wasu jami'ai sun faɗi cewa ta yiwu a bayyana wa jama'a sakamakon binciken gobe jama'a, in Allah ya kai mu, ko kuma a sanar da duk ma wata shawarar da aka yanke akan ko za a tuhumi ƴan sandan. Lauyan iyayen Mr. Gray, Hassan Murphy, ya faɗi cewa iyayen matashin da aka kashe na buƙatar ofishin na babban lauyan jihar ya ɗauki lokaci don yin bincike. Gray dai ya rasu mako ɗaya bayan da ƴan sanda suka kama shi, suka danne shi a ƙasa, bayan haka suka ja shi a ƙasa zuwa motarsu. An kai shi gidan kaso ba tare da kulawar da ya kamata ba, kuma an ce ƴan sandan sun yi watsi da neman taimakon da Gray ɗin ya yi.
Ba zato fa ba tsammani gwamnatin Burundi ta rufe wata jami'ar ƙasar a tsakiyar zanga-zangar siyasa da ake yi game da zaben shugaban ƙasar Pierre Nkurunziza, wanda yake ƙoƙarin sake tsayawa takarar karo na uku kenan. Rahotanni sun nuna cewa an rufe ƙofofin jami'ar Bujumbura yau Alhamis, an kuma sallama ɗaliban da ke cikin wannan makaranta. Akalla mutane guda biyar ne suka rasa rayukansu a zanga-zangar da ta ɓarke biyo bayan takaddamar zaben shugaban ranar Asabar da ta gabata, yayin da ‘yan sanda suka gwabza da ɗaruruwan masu zanga-zangar da suka ɗunguma a kan tituna. Masu caccakar da ya tsaye da shi shugaban sun sake ba shi damar tsayawa takara karo na uku ne, kuma sun ce ya keta ƙa'idar kundin tsarin mulkin wannan ƙasa. A shekarun jiya talata ne shi kuma sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya Ban Ki-moon ya sanar da cewa zai aika da manzo na musamman a wannan yanki da ake kira Great Lakes zuwa Burundi domin ganawa da shugaban ƙasar da sauran jami'an gwamnati da kuma shugabannin siyasa. Sakataren na Majalisar Ɗinkin Duniya ya yi kira ga jama'a, ko in ce jami'an tsaro, da su kai zuciya nesa su kuma ja kunnen jama'a, kuma su yi wa jam'iyyu magana kenan akan su yi watsi da duk wani tashin hankali da kaucewa yin kalaman da za su rurrufe fitintunan rigima. Baki da labarin duniyan kenan daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC. Jama'a, kwanaki kalilan fa da ikirarin da sojojin Najeriya suka yi na cewa sun kwato mata da yara 293 daga dajin Sambisa a can jihar Borno. To, rundunar da ta ƙara fitar da sanarwa a baya-bayan tana cewa fa wai ta ƙara ceto wasu mata da yara masu yawa. Ga wakilin Murya Amurka Haruna Dauda Biyu.
Cikin kwanaki biyu nan ne dai hukumomin sojan Najeriya suka fitar da sanarwar cewa sun gano wasu mata da ƙananan yara masu ɗimbin yawa a dajin Sambisa sakamakon farma maharan da suka yi a waɗannan dazuzzuka. Wannan sanarwa da hukumomin sojan ƙasar suka bada dai ya sa al'umman jihar Borno da ma 'yan Najeriya baki ɗaya murnar samun wannan nasara, duk da cewa har yanzu babu wani ɗan jarida guda da ya ga waɗannan mata da idanunsa ko kuma ya san inda aka kai waɗannan mata, banda sanarwar da hukumomin sojan suka bada. Ko a sanarwar jiya ma dai rundunar sojan ƙasar ta bayyana cewa sun gano mata da ƙananan yara masu ɗimbin yawa, sai da bata bayyana adadin mutanen da ta gano ba, kuma bata bayyana inda suke ba, wanda haka bai rasa nasaba da irin matakan tsaro da hukumomin sojan ke ɗauka. Sai dai rundunar ta ce ta rasa sojan ta guda, sannan kuma wata mata guda ta rasa ranta sakamakon wannan arangama da suka yi, wanda yanzu hakan suka ce sun tarwatsa makoyan maharan da dama. Har yanzu ba fa yace waɗannan mata da ƙananan yara da aka gano ko waɗannan ƴan mata na garin Chibok da duniya ta sa ido a kansu suna cikin waɗannan mata ko a'a ba, tunda har yanzu hukumomin sojan ba su yi bayani dalla-dalla game da waɗannan mata ba. Sai dai na nemi ta bakunan wasu 'yan jihar Borno game da wannan nasara da hukumomin sojan suka samu da kuma abin da suke cewa.
Labari ne dai mai daɗi, amma muna ƙoƙarin mu samu tabbaci ta fanni biyu, wato ko hoto ko kuma muryansu, kamar ma musamman manema labarin da suke ƙasa a nan Maiduguri, su samu a tabbatar musu, kawo su ga waɗannan matan a yi ɗan jawabai, saboda jama'a da yawa suna kuka cewa mafi yawan lokata idan aka ce an samu wata galaba ko kuma an ci nasara a wata ɓangare musamman sojoji, sai aka kuma labari ya canja kama. To, ganin irin yadda lamarin yake, saboda a kauda irin wannan zato.
Shi ma gwamnan jihar Borno Hulagu Bukari Shatima ta bakin mai magana da yawunsa Alhaji Isa Umar Gusau ya fitar da wata sanarwa wanda ya bayyana cewa gwamnan yana mai farin ciki da wannan nasara da rundunar sojan ta samu, kuma ya ce ko ma 'yan ina ne hakan abun farin ciki ne matuƙa, kuma yana mai fatan cewa rundunar sojan za ta ci gaba da gano sauran mutanen da aka yi garkuwa da su. Haruna Dauda Biyu, Muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
Yau shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su.
Madala gaida Haruna, bari mu tsallaka iyaka zuwa jamhuriyar Nijar, inda annobar cutar sankarau ta yi awon gaba da jama'a da yawa kuma babu magani. Ga abokin aiki na Abdulaziz Adili Toro.
Sama da mutane 200 ne a halin yanzu suka rasa rayukansu sakamakon ciwon sankarau a jamhuriyar Nijar, musamman ma a birnin Yamai da kewaye. Sai dai babban kalubalen yanzu shine rashin magani da ke addabar shiyyar kiwon lafiya na ƙasar. Mustafa Kadi shine shugaban kungiyar farar hula ta Koriya a birnin Yamai.
To na farko dai tun watan janvier dai aka samu labarin cewa da gashi wani sabon irin ciwo na sankarau ya shigo a jamhuriyar Niger. To an yi tsammanin za a ɗauki matakin nan. To sai gashi a yau domin shi wannan sabon ciwo na sankarau, wato nashi tsage wanda ake cewa na shaushawa, magani na shaushawa, wato sai an tambaya ne ake yin shi. To sai gashi wanzu a duniya gaba ɗaya ana neman magunguna, ana neman a yi ma al'umma shaushawa ba maganin wajen masu saidawa.
Kuma ga Adamu jami'in kiwon lafiya ne a birnin Yamai.
To lallai kiwon sankaraucin da ya zo a ƙasar Niger ɗin ya zo cikin wani lokaci da babu magani, inda gwamnati yanzu sun kai hoɗi an samu magani, amma maganin kaɗan an ka samu. Kinda lokunan da akwai cikin ƙasar Yamai, garin Yamai, ba ya duka kaɗai sun ka samu maganin nan ba.
Saboda wannan rashin magani ne yasa na yi ƙoƙarin jin ta bakin ministan lafiya na jamhuriyar Niger, Manu Agali, amma ba mu samu nasara bisa samun shi a waya ba. A dai kowace shekara tsakanin watan Maris da zuwa watan Mayu ake samu cutar sankarau saboda tsananin zafi. Sai dai wannan lokaci cutar ta zo da wani irin salo wanda ba a taɓa gani ba. Abdulaziz Adili Toro, murya Amurka daga nan Washington.
Marala a gaishe ka Abdulaziz, jama'a na tare ni da fasashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC a gwagwarmu yanzu ƙarfe 11 ne na rana da mintuna 12. Waina ka kwana ne game da nasara ko rashin nasara na auren zawarawa da 'yan mata masu yawa da gwamnatoci a arewacin Najeriya suka gudanar a watannin baya. Wakilin murya Amurka Baraka Bashir ta bincika wannan lamari. Ga Baraka.
A watan Mayun shekara ta 2012 ne gwamnatin jihar Kano ta fito da wani tsari na shirin auren zawarawa a yunkurin daƙile yawaitar mutuwar aure a jihar. Auren da wanda aka fi sani da auren zawarawa an fito da shi ne da zawarawa 100 da mazajensu ya ja hankalin masu ruwa da tsaki a ciki da wajen Kano, inda hakan ya sa wasu jihohi suka bi sahu. Auren da ya bi wasu ka'idoji na gwajin jini, gwajin cuta mai karya garkuwa da sauran cutuka kafin aiwatar da shi, baya ga kayan ɗaki, sadaki da jari da ake bawa amare domin su ja jari. Lawan Alidala, ɗaya daga cikin wanda ya samu amarya a cikin auren zawarawan, ya ce
aure ne waɗanda na farko na ga yadda aka yi shi bisa tsari da tantancewa da kula da lafiya. An ba a haɗa abun sai da yardar juna. Ina da mata na guda biyu, wadda ne ita ce ta uku ma an haihu.
Nafisa Sharif Salisu ita ma an aurar da ita ne a kashi na hudu na auren zawarawa, ta ce
aure dai daman shi aure wajibi ne akan ƴa. Ga wannan ta goma shi da gwamnati ta zo ta yi, duk wanda iyaye za su yi wa ƴa ya kasance gwamnati ta dauke.
Shek Aminu Ibrahim Daurawa shine komandan Hizba ta rundunar jihar Kano, ya ce karo na hudu kenan da aka aiwatar da wannan aure tun shekara ta 2012, kawo yanzu na zawarawa 4,922, yayin da aka samu haihuwa na jarirai 260 ciki har da tagwaye.
Tsari wannan mutuwa auren sai muka yi wani kwamiti da muka kira shi monitoring committee, muka zuba mata a ciki tunda kowanne wanda ya auren nan muna da adireshin sa da gidansa da kuma inda suke zaune. To su suke bi gida-gida suke gane mana idan akwai wata matsala kafin akai ga mutuwa auren, sai su gaya mana mu kira su mu musu sulhu.
Shek Aminu Ibrahim Daurawa ya kara da cewa daga aure 4,922 guda 10 kadai ne suka samu matsala.
Duk mutumin da ya aure a hannunmu kuma zai saki mata ba dalili daga 250,000 zuwa 50,000 kasa zai biya ta wannan kuɗin.
An samu mutum wani da yake buƙatar sakar matarsa?
Lalle mun samu mutum ɗaya a yankin Madobi.
Ya biya wannan kuɗi?
Ya biya, kuma gonar sa ma aka siyar.
Shek Aminu Daurawa ya ce ƙudurin dokar da suka rubuta wato bill na nan suna yi masa gyare-gyare domin ƙara martaba da mutuncin aure don daƙile yawaitar mutuwar aure. Abin tambaya anan ko me ya ja hankalin gwamnatin jihar Kano kan wannan ƙuduri? Gwamnan jihar Kano injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso ya ce sun yi hakan ne domin rage yawaitar mutuwar aure da ƙarin zawarawa.
Shi yasa tsarin da muka yi na Hizba na sai aure, sai kuma muka shirya tsari na musamman bangare wanda yake ba da shawara, yake nasiha, yake yin dukkanin abin da ya kamata domin kada auren ma ya zo ilalace.
Kuma iya cewa ka cimma muradin da kake nufi.
Mun yi nasara, amma burinmu shine gwamnati wanda za ta shigo ta ci gaba da shi, kuma muna sara in Allah ya yarda za a ci gaba da shi domin dukkanin su wa'anda za su yi shugabanci wannan gwamnati mutane ne wa'anda suke cikin mu, kuma tare da su akai tsarin, kuma tare da su duk akai abin da.
Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Nigeria.
Madalla a gaida Baraka. Jama'a gajin mai.
Assalamu alaikum masu sauraron filin Sai Bango ya Tsage. Jummai Ali daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Dr. Muhammad Bello na asibitin tunawa da rakiya da ke Kaduna, Najeriya zai ci gaba da amsa tambayoyin da aka masa a wannan fili na Sai Bango ya Tsage.
Sunana Umar Sadiq Banshekara.
To,
ni abin da nake tambayar likita, din yaya za a yi mu asibitocin mu yawancin abin da kuke gabatarwa da daddaladan a jajin mai, to mukan ji kun yi wasu abubuwa wanda yake na ban sha'awa, muna sha'awar cewa inda kasan mu ta kai wannan matsayin na yadda za a yi maganin wasu cututtuka. To mu a nan kasar, abin da nake kira, me yasa ku su likitoci suka je suka makalkale irin a wa'incan kasoji ba su dawo gida su zo mu amurka su rika samun irin cin gajiyar wannan abin da na asibiti ba sai mun tafi Cairo, mun tafi India, mun tafi America da sauran gurare ba. Kuma harshen tambayar shi ne, shin menene shawarar ku ga masu madafin iko a Najeriya yadda mu ma za mu kai wannan matsayi, ki zama duk wani abu na samun harkar lafiya a ƙasar nan in gyaru?
To, Dr. Muhammad, ka ji tambayar shi ko bismillah gare ka?
Kwarai, na ji tambayar ka. To, wato ba zan yi cewa zan ba shi cikakken ansa ga wannan matsala da muke fuskanta ba, amma babban kalubale ne ga likitoci da kuma gwamnati da kuma muna mutanen kasan masu kuɗi alal misali. Abin da ke faruwa shi ne asibitoci ga suna ana da su, manya-manyan asibitoci, amma za ka shiga asibitocin nan wasu kayan aiki wanda yanzu manyan ƙasashe sun shahara da shi, kuma ba wai ba za a iya samo su a kawo Najeriya ba ne. To, amma watakila ba gwamnati ba ta samu cikakken shawara da rike shigowa da kayayyakin nan ba ne, ko ya ake da shi ne matsalar. Za ka ga likita babba ya je can ya koyo aiki kamar aiki iya cire canza zuciya, wato kamar heart transplant, ko kuma canza koda, ko kuma canza dasa koda ko dasa hanta, ya je ya koyo ya zama gwani a can. Amma da ya dawo nan kasan sai ya kasance ba inda zai iya yin wannan irin aikin har mutane sun samu su amfana da aikinsa. To, wannan yakan sa sai su ga cewa rimakon su zanna aiki ilimin nan da suka koyo ya lalace ko har ya ɓace musu, gwamna su koma inda za su rika yi, tunda shi ilimi yana da abu ɗaya, in kana amfani da shi shi ne zai tsaya gare ka, in ba ka amfani da shi ilimin zai ɓace. To, abin da ke sa da yawansu suke koma ƙasashen da suka yi aiki kenan, su koma can da aiki. Sa'annan kuma in ka kula da wato kamar harkar biyan kuɗi, wato albashi, yakan kasance albashin da suke karɓa a can ya ninka na nan sau da yawa. Domin ba zan manta ba wata shekaru yadda wata metron, wato metron ita ce kamar babbar ma'aikaciyar jinya na asibitin da muke aiki, ta bar nan ƙasan ta koma Ingila da aiki. A can Ingilan ba su karɓe ta aiki ba sai da ta yi zama aka ce to bari a baka aikin wato attendant mai shara. Da ta bugo waya ta ce mana aikin ma da take na attendant mai shara kuɗin da take karɓa ya fi kuɗin da farfesa namu nan ke karɓa a asibitocin namu. So, kaga ko yana nufin kenan farfesa inda zai bar nan kasan ya koma can zai samu kuɗi ninki-ninki. To, wannan na daga cikin abubuwan da ke sa likitoci suke komawa da kuma rashin asibitoci manya-manya da kayan aikin da zai amfani da su. Amma ana iya dubawa kuma a ce wani lokaci rashin kishin kasa ne, to wannan ma da shi kaɗan. To, amma ba daɗin abin shi ne a ce ka koyo abu, kai kanka baka da kuɗin da za ka siyo na'uran nan. Amma gwamnati tun da muna da arzikin ƙasa tana iya sayo wannan arzikin kayan da ta zo ta sa arziki, tun da akwai ƙwararrun likitoci da za su yi amfani da shi. To, ana dai fatan cewa kwana tashi dai mai yiwuwa a samu manyan namu da za su iya cewa ya kamata su yi wata su fuskanci wannan su sa su gina manyan asibitocin su kawo man wa'annan kayayyakin na'urorin da ake na zamani da ake amfani da shi tunda muna da mutanen likitoci manya-manya da suka yi amfani da wa'annan na'urorin kuma za su iya suna zama can ma a kusa da kasashen waje za ka ga cewa su ne magunaye a nan wurin to idan aka samu akwai wa'annan kayan aiki a nan kasan da yawansu suna da wato da buri kuma da niyyar su dawo su yi aiki inda muna da wa'annan kayayyakin
malami na gaba ko baka gama bayani bane
eh da ban kare cewa bisa ga shi wannan da yace ya zo kasan nan neman abin nan ya kasancewa ya danganta dan ni a sani na kusan jihohin da nayi aiki Kano Kaduna Duga Jigawa Katsina idan dai kana son asibiti gina asibiti ta je ka samu gwamnati za ta baka fili amma akwai kudin da zaka biya na sayan filin kuma kana iya zuwa ka sayi filin da kanka wajen wasu da suke da filayen kuma ka zo da plan ɗinka in muddin ka zo da plan ɗinka ta gwamnati ta duba ta yadda da cewa wannan plan ɗin yayi za a baka daman izinin ka zo ka kuɗa asibiti muddin kana da qualification wato kai a tabbatar cewa likita ne wanda doka ta bashi daman yayi aiki a Najeriya sa'annan kuma kana da ilimin da zaka iya yin hakan to na ga likitoci da yawa suna buɗe irin wannan asibitocin ba tare da wani tandar ba
to malami na gaba bismillah ko
sunana Habu Ahmed sayar da dauna da suka shi a mai yake jawo yawanci ake samun hawa a wani gini a mutane yan Najeriya a yau din abincin da suke ci ne ko kuwa rayuwa ce ta sake ko kuma wani abu da yake
Dr. Muhammad Bello Gareka
wato dalilai na nan da yawa da suke sa ake ganin cewa ana samun hawa yawan mutane da ke da hawan jini na ɗaya shine yawan asibitoci da aka samu yanzu da ya bada damar mutane su je asibiti a auna su da sai dai mutum ya zanna ka ji an ce ai da azumi kai sallar asuba da shi kawai ya koma daki sai ya fadi ba shi kenan wani kuma sai ka ji ya ce ai jiya da azumi kazan da muka yi magana ko jiya da muka yi magana har yayi waya an yi kaza da kisha lafiya kalau amma kafin safi an tarar da gawa kawai to wato da ba a yawan zuwa asibiti to amma yanzu da yake akwai asibitoci mutane suna yawan zuwa duba to shi ne aka samu ƙarin cewa akwai mutane masu hawan jini din sa'annan kuma kusan maso yawancin mutane da ke zuwa asibitoci a birane suke manyan garuruwa da birane kuma wato za a fahimci cewa aikin birni so da yawa aiki ne na zaman office za ka je office can safi kana zaune ka dawo gida kana zaune daga can ka je kai bacci ka tashi kuma kana zaune za ka tuka mota ko ka shiga mota kana zaune kusan wato ya kasance ayyukanmu da yawa aiki ne wanda ya kasance na zaman ne ba motsa jiki wannan rashin motsa jikin yana haddasa matsala da yawa kamar na wato hawan jini wato ba zama jini bai gudu a cikin jiki yadda ya kamata domin rashin motsa jiki da rashin exercise to inda mutane za su rika fahimtar haka suna dan motsa jiki suna kuma kauce ma wasu abinci kamar maiko da sauransu to za a ga cewa lallai wato matsalan zai ragu to wannan abubuwan da kuma dai kuma yanayin da rayuwa mutanen da sun fi tawakkali da zan ce sun fi mutawakkali meaning wato ma'ana nan shine za ka ga mutum in abu ya same shi zai bar mu ko zai bar mu Allah komai ya hakura kuma ya bi duk Allah rayuwa da ya kamata amma yanayin zamani take yanzu mutane sukan sa damuwa a taron su matsalar harkar neman kuɗi gashi nan dai faɗi ka tashi ayi wannan ayi wannan duk wannan yana ƙara taimakawa wajen hawan jini da ake samu a wannan ƙasar bayani
to Allah ya sauke malami na gaba gare ka
sunana Ado Gautar Gama tambaya ta ga likitoci ne to da yawa zan ga asibitocin Najeriya za ka ga daga an kawo mutum sai yana gaggawar jona masa ruwa wani mutumin za ka ga jikinsa da koshi amma kuma sai ka ga shi ana jona masa ruwa wani kuma za ka ga jikinsa ba komai alamun da ya cuta ta ci jikinsa amma sai ka ga daga an kawo shi ruwa za a jona masa to da yawa sai daga bambanci tsakanin wasu asibitoci da na gani kamar a Saudiya naga to da yawa za ka ga in mutum ba hadari ya tsaya za a kara masa jini ba to shi ne yake tambayar likita ne ki ga haka ga ainihin yau mutanen Najeriya da ake samun irin wannan abuwa
to likita gare ka
yawa to wato ba zan iya cewa ba na lura da wannan na faruwa a asibitoci da yawa ba amma babban koyi da aka yi ma wato ma'aikatan duniya wato nurse shine a duk lokacin da aka zo da wani mara lafiya cikin halin gaggawa wato emergency kenan abun farko da ya kamata su yi shine su nemi jijiyan nan nasa su makala masa ruwa domin a lokacin da suka makala masa ruwa yana dan shiga jikinsa da hankali a lokacin da za a nemi likita ya zo ya auna mutumin ya ga abin da ya kamata ga irin magunguna da ya kamata a bashi to yana iya yiwuwa jinkiri da aka samu na zuwa neman likita har yazo ya duba mara lafiya lokacin da jijiyoyinsa sun kwanta ba za a iya samun su a lokacin ba. Shi ya sa aka ba su horon cewa in dai an kawo mutum ne na gaggawa to abin farko da ya kamata su yi shi ne su nemi jijiyansa domin ko da likita yanzu ya daga baya ya ce a samu ruwa ko a mai ƙarin jini ko a mashi wani allura ta jijiya ba za a wahala ba. Dalilin da ake kenan in ka lura a asibitocin Saudiya da zaran an kai ka da sun kwantar da kai za ka ɗauko wannan iska da ake ce ma oxygen su matsala maka to waɗannan matakai akan ɗauke su ne domin a ƙoƙarin ceton ran shi mara lafiya da aka kawo cikin gaggawa.
Masu sauraro a nan kuma za mu sallama da ku sai makon gobe idan Allah ya kai mu za mu gabatar muku da wani sabon shiri na sai bango ya tsage. A halin yanzu kuwa Jummai Ali ce daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya.
Madalla a gaida Jummai Ali. To yanzu kuma sai ra'ayin da kuke aiko mana ta hanyar email.
Sakon farko ya fito ne daga Hafizu Balarabe Gusau wanda ya ce salamu alaikum muryar Amurka. Don Allah ku mika sakon jajina da nuna alhini ga al'ummar kasar Nepal. Hakika jama'ar kasar na bukatar taimakon gaggawa. Ya kamata duk kasashen duniya da masu hannu da shuni su agazara taimakon da ya sauwaka. Shi kuma Bello dan Juma Daula cewa yayi salamu alaikum muryar Amurka. Gaskiya muna murna kwarai da wannan committee na amsar mulki da aka nada. Allah ya ba ku ikon yin adalci amin. Malam Usaini Dangu ta karasuwa daga jahar Yobe cewa assalamu alaikum VOA Hausa. To ni dai ina fatan Allah ya sa sanarwar da sojojin Najeriya suka fitar na cewa sun sake ceto wasu ƴan mata daga dajin Sambisa. Ba kunne ya ji bane don an dade ana ruwa ƙasa na shanyewa. Yin mulki da gaskiya da adalci shine ke dorewa. General Buhari ka kula da talakawanka. Sako daga Safara'u, Haƙila Zamani Almajirawa, Malum Fashi. Da ƙarshe sai sakon Ukashi Abdulsalam Koko jahar Kebbin Najeriya wanda yace a gaskiya wannan tsige-tsige da ake yi a wasu jahohin Najeriya san bai dace ba kuma hakan karan tsaye ne ga demokradiyyar kasar mu. Dan haka yana kira ga ƴan siyasar Najeriya da mu kai zuciya nesa mu daina yi wa kanmu bita da kulli.
To yanzu kuma sai takaitattun labarin duniya.
Vietnam ta gudanar da faretin bikin cikar shekaru 40 na nasarar da sojojin kasar suka samu wadda ta kawo ƙarshen yakin Vietnam da kuma sake hada kan kasar a ƙarƙashin mulkin kwaminisanci. Shi dai faretin maimaicin abubuwan da suka faru ne ranar 30 ga watan Afrilun shekarar 1975 lokacin da Vietnam ta arewa ta tura tankunan yaki zuwa tsakiyar babban birnin Vietnam ta kudu da aka fi sani da Saigon. Nasanar dai ta kawo ƙarshen shekarun da gwamnatin Vietnam ta kwashe tana yaƙi da farko da ƙasar Faransa daga baya kuma da Amerika. Kusan sojojin Amerika 58,000 ne suka mutu, sojojin Vietnam kuma kusan miliyan 4 su ma sun rasa rayukansu a wannan yaƙin. Amurka da ta marawa Vietnam ta kudu baya a wani yunkurin hana bazuwan mulkin kwaminisanci. Ta janye dakarunta na wato ta janye jakadanta na ƙarshe daga Saigon yayin da dakarun Vietnam ta arewa suka shiga birnin. A yau Alhamis ne jami'an tsaro sun faɗi cewa adadin waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyyar girgizar ƙasa da ta faru ranar Asabar din da ta gabata a Nepal ya ƙaru zuwa 5,500 yayin da masu aikin ceto ke ci gaba da tono barguzan gine-ginen da suka rushe kuma ƙungiyoyin agaji suna ƙoƙarin ganin sun ba waɗanda suka tsira wato taimakon da suke buƙata.
To madalla Maryam mun gode takaitattun labaran duniya jama'a. A daidai wannan lokaci fa shirin namu na yanzu yake karewa amma ka kunyi ta saboda ga rundunar yau da gobe nan sun zo za su kawo mana wannan shiri da ake gabatarwa kowace Litinin zuwa Juma'a. Yanzu a madadin ita Maryam Dauda ta kawo mana labaran duniya da kuma Tafarra Girmai Tafarra wanda ya haɗa sauti ya ba da umarni sai injiniyan Skip Sisk ni Bello Galadanci daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a Washington DC nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala. Assalamu alaikum.